da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nicar da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Aisha Mu'azzu tare da ni Amina Buhari Auna
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Zamu yi magana ne akan ranar tunawa da matan karkara da ƴan majalisar ɗinkin duniya ta keɓe. Kowane gudunmawa gwamnatin Jamhuriyar Niger ke badawa.
Cikin budgetin national wannan kamar kasafin kuɗi da ake kowace shekara ana keɓe tallafi na asayi ta huna da Laraba. Ai kun ga shekara biyu uku duk kowace jiha babu inda ban kai na kai ta huna ba lalle inda mun yayyawa aka ce bai jin mai
ministan ci gaban matan Niger kenan jama'a Amina ta fara karin bayani kun san jiya aka yi bikin tunawa da matan karkara wanda majalisar dinkin duniya ta keɓe
kwarai ku Amina dalilin haka ne wakilan sashin Hausa Sulemumune Barma da Madina Dauda suka jiyo mana ta bakin masu ruwa da tsaki akan wannan batu
muna kuma tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook
Yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na sada zumunta na Facebook inda muka ce yayin da aka yi bikin tunawa da matan karkara ta wace hanya kuke gani za a iya inganta rayuwarsu ga kuma yadda kuka amsa mana
ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace to matan karkara suna buƙatar tallafi a fannin ilimi sai kuma jarin yin sana'a domin gaskiya an bar su a baya sosai a wannan fannin idan muka kwatanta su da matan birni lalle kam Aisha
kwarai da gaske yanzu kuma sai Haruna Boda Inka Ibo da fatan na kira sunan daidai yace yau da gobe ikon Allah ta hanyoyi da yawa kamar samar musu da tallafin kayan sana'o'in hannu da basu suka domin yin sana'a da kuma daukar nauyin lalurorinsu a asibitocin kasar nan da dai sauran gwamnati wato da sauran gwamnan matsalolin da suka yi musu daurin butar malam tofa
to sai kuma Kasim Yusuf Fararuwa daga jihar Nasarawa yace hanya daya ce ta samar ma mazajen su aikin ne ba tare da wata wahala ba ikon Allah kin gashi kuma inda ya bulla
sosai sai kuma Haris Alkanawi goran maji yace tabbas matan karkara suna cikin halin bukata
to sai kuma Muhammad dan Budamshani Allah sa na faɗi sunanka daidai malam yace yau da gobe ikon Allah hakika hanya da ya kamata a bi don a inganta wa matan karkara shine a samar musu ilimi ilimin addini da na zamani sai asibitoci sannan a koya musu sana'o'i yau da gobe mu kwana lafiya
yayi magana mai muhimmanci ana Amina
lalle kam
sai kuma Ansar Abubakar Kawo Girgir inda yace ta hanyar ba su kulawa ta kowane fanni na rayuwa musamman ma ba su damar yin ilimi da samar musu da asibitoci har ma da tallafin da za su rika dogaro da sana'o'in kansu
to sai kuma Musa Maina Kandilwa Bukar tare da bako Umar Kandilwa Bukar inda su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe gaskiya matan karkara suna buƙatar taimako sosai daga gwamnati
shi kuma Salihu Isa Fanna Kebbi yace salam yau da gobe tallafi tare da samarwa matan karkara ayyukan yi kawai shine zai inganta rayuwar matan karkara idan babu wannan to rayuwar su tana cikin aljannar waina kasa zafi sama zafi
ikon Allah to shi kuma Suleiman S Fulani Huragirki yace a tallafa musu da sana'o'in hannu shine kawai
sai kuma Ansar mu ta gaba wanda Usaini dan wata karasu ya turo yace daga jahar Yobe yace gaskiya hanyoyi da za a bi wajen inganta rayuwar iyayenmu mata suna da yawa gaske da fatan Allah ya shige ya shiga tsakanin nagari da mugu
to wannan kuma amsar na hadin gwiwa ne daga masoya da Elbi mai nama ya da gungume da Jamila budurwar Elbi mai nama inda su kuma suka ce salam yau da gobe hakika wannan batu na ku haka yake ta wato yadda za a iya inganta rayuwar su shine kula da su
da maika
to wannan wasiƙa ta ku dai ba mu gane ba sosai
ya ma dai mun fahimci ta farkon ai
yawa kula da su dai
sai kuma Isiyaku Hamza Gogori a Kano yace assalamu alaikum ina muku fatan alheri filin yau da gobe hakika iyayenmu mata dake a zaune a karkara suna neman kulawa ta musamman daga bangaren gwamnati to al'umma kuma fa
lalle kam ai suna bukatun kulawa ma daga wurin al'umma
kware
to sai kuma Mu'azu Isa Findiga daga jahar Gombe Najeriya Allah sana faɗi sunan ka daidai yace fatan alkhairi a gare ku sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya to muna nan lafiya
shi kuma Usman Manika mai ruwa road funtuwa yace da farko babu abin da matan karkara suka fi bukata yanzu kamar ilimi da hanyoyin samar da sana'o'i don dogaro da kai ganin haka ne aka baro su baya a wannan zamanin
to ga wani kuma mai neman ƙara mata shi kuma ɗan dakanda yace yau da gobe hanya ɗaya ce kawai zamu iya inganta rayuwar mata shine mu aure su mu tara su cikin gidajenmu muna ba su abinci da tufafi
shikenan
da su daga yawace yawace akan titina
hanya ɗaya kenan amma kuma wannan ma ka iya zama hanyar samu matsalar yana da kyau ayi auren amma kuma yaya za su kula da kansu bayan nan
lallai kam Aisha ku zaki karanto mana amsar mu ta ƙarshe
Mansur Babura na fada da kuma Tasi Ismail Zita Gozaki da magaje Alasaka tasha magarya kuma yace salam yau da gobe fatan alheri gwamnati ta koya musu sana'o'i idan dai ana son a inganta rayuwar su ko kuma gwamnati ta tallafa musu domin su shiga sana'ar noma domin matan karkara sun iya sana'ar ta noma sosai
to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu bari mu leka jamhuriyar Niger inda wakilin sashen Hausa Saleh Mumuni Barma ya yi mana hira da ministan ci gaban mata Madam Elbak Zainabu Tare Bako
kaga dai cikin tsarin gwamnati muna da wata politics da aka ce ma political national jazz
na'am
ita kumshi kaka za a yi cikin tsarin tahiya ta al'umma a ce mace ta samu rayuwa cikin wannan tsarin bayan shi kuma annan cikin misarkin muna da hikima da muka girka saboda kaka za a yi aikin mata ya bunƙasa bayan wannan kuma akwai shi ma wata hikima da ake ce ma initiative wanda zata zamanto ta zo cikin kariyar hakkin mata da kuma duk wani irin aikin asha da mace za ta ga fuskanta cikin rayuwarta bayan wannan kuma sai Allah ya bamu sa'a nan da wata biyu da muka samu muka girka wani babban komiti na kasa wanda ya kunshi ministan kiwo da kuma ministan kasuwanci inda dai mata ake yawan ganin su a suna aikata aiki aikace na alheri kunga duka wannan misakin ban da wajen ko ina da yau cikin noman rani kana ganin mata da dama huskai ministan kan agriculture ko ba haka ba kamar gidan gona wa'annan da muka gayyato tare da masu hannu da shuni muka samu muka zamana aka yi zaman taro wanda kaka za a yi bunƙasa aikin na iya mata kaka za a yi a tattaro shi a gama shuri guda a cire ba shitare saboda kuna ganin kamar masu hannu da shuni dama suna zauwa wannan in yi shi gundu ba sai ga wannan ya tabbata shi wannan tabbata shi amma muka ce aka gangama sai Niger gaba daya a yafa wannan aikin yadda mata za su umma wannan ko'ina to shi da muke wannan babban zaure ne aka yi wanda mata za su sa su cimbore shi.
Akwai wani tsari da aka yi na baiwa su waɗannan mata wani tallafi, alal misali na jari ko kuma wasu abubuwa da ya kamata kayayyakin aiki wanda za su yi noman rani ko kuma noman damana da su ba?
Madalla, mu dai cikin budgetin national wannan kamar kasafin kuɗi da ake yi, kowace shekara ana keɓe tallafi na asayi tahuna a Laraba. Ai kun ga da shekara biyu uku duk kowace jiha babu inda ban kai na kai tahuna ba, lallai inda mbuyarwa ya yi yawa aka ce bai jin mai. Amma kowace jiha fiye da tahuna 20-20-20 kowane duka ko ina, saboda an aka kai komin ake kaiwa. To kaga nan ma yana rage musu wahala ba su take da ke da wani duka abin da za a yi wurin daka su samu lokaci. Ka gane, yana kawo musu rangwame kwarai, yana rage musu kwarai wahala ba su yi wani take sai ka daka sai ka casa sai ka sussuka ka sa'annan ka sarrafa sa'annan a samu abinci a tutsa shi a ci. To wannan inji-inji da ake kaiwa na nika yana kawo musu tallafi kwarai bisa rage wahala da suke ciki.
Rage da dai akwai maganar ilimi da kuma kiwon lahiya da dai maganar ruwan sha suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin a yau suna wahalar da mata sosai musamman da a karkara.
Eh, to ka san ko bisa zancen ilimi gwamnati ya shimfiɗa wani decree wanda aka ce ya mace yau kan tana lafal ya kamata a kama mata a tallafa mata kuma a yi abin da za a yi ta girku ta zama ta yi ganin ilimi. Wannan duka an shimfiɗa shi, gwamnati ya shimfiɗa shi. To kuma ban da shi mafi yawan mata wanda su je lafal akwai cikin program can an shirma premier wannan abin da akwai alphabetization
da
ake yi ma mata ga shi nan shi ma ana shimfiɗa shi cikin karkara. To sai mu ce alhamdulillah tunda gaskiya gwamnati na kawowa ko masu hannu da shi ne su da kansu dai sun zo don su kama ma gwamnati aiki su ma suna yaba duka irin wannan aiki. Mata yau suna cikin garake ko garin da baka gina toro tabarkalla mata. Akwai yau macen da aka ce in ta yi noman rani na albasa kadai sai ta samu jan biliyan biyu a cikin aikin da ta yi na shekara. To kaga ko babban alfahari ne, babban abu ne wannan yan Nijar da ce dan Nijar da aka kawo cikin karkara bayan an yi noma an cashe an yi komi mata kuma ta dauki hanyar garake. Kuma cikin wannan ma gwamnati na aiko musu a rozuwa da wani duk abin da ya kamata
kayan aiki
da sarkin mu yana badawa ko ina inda aka je ana bada su. To kun ga ne wannan mu muke ganin fisabilillah macen Nijar yau tana gani a ƙas ta saboda cikin bilje an sanya kuma ana ce kuma ana kaiwa horo da ake ba su na noman rani shi ma yau suna umfanan shi. To kun ga ko abu ne wanda mu muke ga gaskiya wannan sallah ta matan karkara da ake kirkiro ta Nijar tana cikin kasashe ɗaya da suke kokarin kishi ta wannan sallah abin da ya muka zo don saboda mu je har cikin ƙauyen da muka je muka gani mata sun yi ciwo isasshe. Mata sun yau suka ga mace ta san yadda za ta yi noman masa a shekara su biyu kuma masara wannan ta kirki ga tana in ka gani idan masara da kyau. To ai ko sai mu ce an gode ma Allah mata suna tana karuwa. Kai ma za ku bare na mata mata iya yaran mun ne shi mata iya yaran mun ne shi so son ka yaran mun mata. So son ka
yaran masararo har ila yau su da mun barma ya ji mana koke-koken mata.
Suna na imu Alhaji Bila. Lalle kamar ga lokacin gana dari duka ba mu da matsala amma da rani ya kama mashayen mu guda shi duk cikin garin ga zuwa har ta kaya a zamanin duk mashayen mu guda shi riji ya ce guda muke shakin ta gasu can cikin gulbi ta kwalfi ana ta kokari kai dai akwai matsala tunda dare da rana mutane ba su kwana ini ba su na rana. Mu mata muna dauke da barwatoci muna dauke da amalanke muna tura da ruwa cikin bidina muna wahala akwai wahala kwarai ma muna fata ga Allah muna nema ga Allah muna nema gare su ɗan hukuma su mana kokari su samu mana koriji mu samu koriji ta biyu. Yanzu ba nan ekwal ce ake nan ga kin ga yaran ganin da kwal ba su da rijiya sai an tahi an do an sun tai sun dauko ruwa cikin bidina yara na lekawa cikin rijiya suna fita bai kamata ba haka nan. Kuma can likita gare mu ga ta can likita can ta mu likita ake likita sai da ruwa amma kaga sai dai a dauki bidiyo a ciko bidiyo a kama likita. To yanzu Allah ba da haifuwa kakanin za ai bidiyo bai. To shi yasa mata na mu da nan gidan azaman lagare azaman gure mu muna da ita matsala ta ruwa muna cikin ta muna da ita
suna ku kuma attifa muna da matsalar ruwa sosai ta kai nike ni ba mu da ruwan sha ko kadan ko yanzu rijiyar mu ba ta fudda mu ga darin ga da muke kan lokacin sanyi ya kare deje amma lokacin nan babu ruwa ciki sai dai mu rinka bin garake garake kuma mutane ba su fidda albasa cikin garake wasu ba su so ma ana shiga cikin garaken su ana samu ruwa ciki ba su ida fidda shibukar su ba 11 dare har 12 yaran mu suna zuwa iriya ta yi ruwa su kalfo wa'anda sahiya ta wayo su kalfo ba su ma su je su kalfo duk lokacin da babu dole ne zaka zuwa ka nema saboda duk matsalar da adda koi bata kai ta ruwa ba maza su suna nan ba su da suna da matsalar su amma su ba su yi wanta hiya neman ruwa kaman mata mata sun fi neman ruwa
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Madina Dauda da Hajiya Bilkisu Muhammad, mataimakiyar shugaban mata manoma a Najeriya.
Na yi ma dukkanin ƴan uwa mata barka da zagayowar wannan shekara. To alhamdulillah. Wallahi Hajiya ba ma da da nake aiki nake shiga dazuzzuka ba. Ko yanzu nan ba da dadiya ba ina jin satin da ya wuce na shiga kauyuka na shiga inda zan iya zuwa na kan je in yi ziyara ƴan uwa na daji na ruga da na kauyuka a gaskiya abinda Allah ya sa na gani na rayuwar mata a karkara abinda ban tausayi da ban tsoro wallahi mata yanzu ba wai na bariki ne ma kawai da matan su suke da aikin gwamnati ko ta babbar sana'a kawai aka saka maragama ba idan kika shiga kauye yanzu macen da take da tagomashi ita ce wanda za a debo tsaba a bata ko ta haurin buta dauko a dau haurin buta dauko da ne a bata ta sussuka to sauran duk abin hadin sai ta san yadda za ta yi ita za ta nemo shi ba mai ba daudawa ba gishiri ba dai ga sunan to haka za ta sassaka hatsin nan ta nemo abin hadi ta yi kuma so daya za a bata sauran yan gamje gamje ita za ta nemo gamje gamjen ta ta gamza ma ƴaƴanta da cikin ta ci kuma wai aure ake wallahi wannan abu yana da mantsoro mata suna cikin tagayyara ballanta na yanzu da mata suka yi yawa to bayan waɗanda ake haihuwa ga waɗanda ake kashe mazajen su mata ga sunan ko mun ce in mun ce mazaje su hito su ƙara aure a ce a'a an ce a ƙara aure kuma auren nan ibada ce kuma taimako ne mace aka aure ta da ba mijin nan an suturta ta amma za a iya bari a je a nemi ta waje Hajiya abin takaici amma kuma ba za a bari wai ta shigo cikin gida ba ni wannan lalacewa da wanda me kai kama wato akwai wani kauye da na ziyarta satin da ya wuce Hajiya akwai wata yarinya na dan shi shiga gidaje naga wata yarinya daga ƴan ƴaƴanta masu kyau sai naga ta sai musu taliya ta ƴan abin nan dan kadan ta dan ajiye musu nta ya kike yi keke sayan wannan taliya gashi ƴaƴa har shida maza da mata nace wallahi ai muke ci da kanmu da rana aka ba mu hatsi kuma wannan na dare za a yi sai nace to shi Allah ya kyauta amma yanzu idan na kawo miki fulawa zaki murza taliya kin ga hikir ka saidawa riba kuma sai ta zama abinda za ku ci dake da yarinki amma sharadi daya kada yazo ya yaudare ki yace miki ranci ni wannan na baki don Allah ne ki ci dake da yarinki to abinda ne ma baiwa Allah nan shekaran jiya na buga waya ma wata yar uwata da take shiga kauye nace ya yarinyar nan tace wallahi lahiya law yara kuma ga cikin koshi da tsafta ko kamar yadda na matsa cewa a sa su makaranta suna ci gaba da karatun su alhamdulillah tallafin da nake tunani ya kamata gwamnati ta yi kin ga kamar da Hajiya gwamnati tana yin kokari sanda muna yara zaki ga a ce in irin zulfin damina din nan yazo ana August ana wahalar shi da sauran wasu lokuta haka zaki ga gwamnati ta aika da garin kwaki da kuli buhuna ana bi ana raba mu bayin Allah dawa gero duk da dai zaki gansu sun yi suna masu warin irin ajiya din nan kwari sun shiga duk da haka kin ga ba kauye zai ci zai samu lafiya saboda shi bai saba dama da tsaftacecen hatin ba ya samu wannan wanda ke fama da yunwa ya samu wannan ai ya samu lafiya haka za a bi ana rarrabawa kowa akwai tiyawan tiyar da za a bashi garin rogo kiga ana ta kwaba haka nan ake ci a samu sassafci amma ni yanzu na daina jin ba gwamnati na wannan tallafi sannan kuma duk wannan tallafin da ke ji ana cewa ana bada tallafi ma mata na noma na waye na karkara wallahi in kika shiga wata karkaran masu ba saba sanin ana yin wannan tallafi ba to gwamnati ta nemi amintattu waɗanda suke jin tsoron Allah suka san za a yi masa hisabi a tallafa masu ma waɗannan mutane a bada ta hannun waɗannan bayin Allah masu amana su shiga cikin dazuzzuka su je su tallafa ma waɗannan mata saboda rayuwarsu da ta ƴaƴansu ni abinda nake kira ga gwamnati kenan shawarar da nake badawa gwamnati ta tallafa ma waɗannan bayin Allah na karkara na can ciki a daina zuwa ana bonono rufin kofa da barawo dan bonono ake yi mata wayayyu su ake tallafa ma koda na karkaran ne to karkar ta kusa da birni ake tallafa ma amma waɗanda suke cikin daji wallahi ba su san haka ba hajiya suka ruha ma kansu asiri wani lokaci masu dan hali in suka samu zaki ga mata suna yin aikatau za su anso kaman dakan hura za su yi za su anso gyaran kalwa ta yin daudawa sannan kuma ba laifi duk yaddin lalacewa mace zaki ga ta ce a akuya tana kiwo saboda gaba za ta zuba kaji idan matsala ta dan zo zaki ga an kama yan kaji guda biyu da zakaru ko an rage zakaru in sun yawa aje a sayar wasu kuma ma in sun yawa sosai in aka sayar sai a samu ya akuya a saki to gaskiya matan karkara suna iyakacin kokarin su da rufin da neman rufin asirin su musamman yanzu da mazaje suka saka masu maimakon ma a ce nan bariki ana 50-50 to su can su suna daukan mazajen kwata suke badawa su kun wa'annan su bada rabi da kwata kin ga ko mata na neman tallafi wallahi tallafi mutane su ji tsoron Allah jahilci yayi ma mazan kauye karkara kanta masu aji masu shiga cikin dajin
domin ta kokangaren doka kuma Madina Daula ta tattauna da barista mai nasara Ibrahim Kogo Umar ga tattaunawar ta sun
rana ce wadda take da muhimmanci kwarai da gaske wadda ta bukaci a ce gwamnatocin kasashe daban-daban suna yin abubuwa daban-daban wanda zai mutunta wannan rana idan kika dauki majalisar dinkin duniya da kungiyar nahiyar turai da kungiyar kasashen afirka da na afirka ta yamma dukkan su sun yi tanaje-tanaje sosai a rubuce ba a aiwace ba akan muhimmancin mata wajen gina kasashen duniya idan muka dauki tsarin mulkin Najeriya kalmar farko da ta fito a tsarin mulkin ita ce mu mutane mu dinnan ma'anar shi ta fito a sashe na 14 sakin sashe na 1 inda aka ce demokradiya ita ce kashin bayan tsarin mulkin Najeriya kuma aka yi magana cewa a girmama haƙƙin kowanne dan Najeriya mafi yawan yan Najeriya mata ne dan su suke da kusan tashi 60% na yawan yancin mu na wannan dan adam da ke Najeriya to saboda haka akwai muhimmancin dutta na jita na jita za a yi a girmama mace shi ya sanya mace wadda take wadda ita ta haifi kowa ita take ba kowa nono ita take goye kowa ita take girmama kowa ita ce wadda ta reni kowa dole ne mu ba mace muhimmancin ta dan ita ce uwar kasa ita ce ta haifi kowanne al'umma to akan haka nan ne tsarin mulkin Najeriya ya yi tanaje-tanaje da dama don girmama mace ta inda yake haramci akan duk wani abu da za a nuna na nuna wariya ko kuma bambanci tsakanin mace da namiji dan ana nuna bambanci sosai tsakanin mata da maza a Najeriya wallahi Allah a girmama waɗanda aka haifa ne ko kuma a girmama muhimmancin su wajen aiki ne ko kuma a girmama muhimmancin su wajen tattalin arziki da samun arziki ne to shi yasa ya sashi na 14 sakin sashi na 3 yayi haramci daidai da kuma sashi na 15 sakin sashi na 2 da sashi na 16 sakin sashi na 1 a ba cha musamman ma sashi na da na cikin baka na sashi na 16 shi ma sashi na 17 sakin sashi na 1 yayi magana muhimmancin a rika daidaita ƴanci na mace da namiji a rika ba su dama domin su ma a mutunta su a matsayin mata waɗanda suke daidai da darajar su da maza ko a musulunci an yi magana wal muslimina wal muslimati darajar mu daya ce sai wanda yake tsoron Allah da kuma biyayya ga mai duka tsarin mulkin kuma idan aka duba gaba sashi na 17 sakin sashi na 1 da sashi na 17 sakin sashi na 2 a da ba a cikin dubaka da sashi na 23 da na 21 da na 24 a ba cha da duka sun yi magana akan cewa a girmama mace a bata daidai da hurumi na yanci da kuma dama wanda yake daidai da namiji to saboda haka abu ne wanda yake a yau ai amfani da wannan dama muna godiya ga bangaren yan jarida waɗanda suke amfani da damar su daidai da sashi na 22 da suke fito da waɗannan danne-danne da ake yi ma mata akan yanda ake tafiyar da harkokin shugabancin ƙasar nan ko kuma zamantakewa ta al'umma to saboda haka lokaci yayi a fito a ba su damar su a kuma girmama su daidai da tanaje-tanajen da addini suka yi daidai da kuma tanaje-tanajen da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada akan muhimmancin mace mace in ka gina ta ka gina ƙasa to yana da muhimmanci a gina ta domin ayi kokari ayi gyara na duk abubuwan da suke tabarbare a jamhuriyar Najeriya kuma yana da muhimmanci mu yi jawabi na cewa ai kokari idan ana so a ba mata haƙƙin su dinnan to dole ne a jirkitar da wasu al'adu na can baya saboda duk inda kika duba kasashen duniyar nan daga nahiyar musulunci ne ko nahiyar turai ko nahiyar afirka mata suna da bugarin marawa da suke taimakawa wajen noma wajen ilimi wajen renon yara wajen duk wani abu da kika sani akwai babu wani wuri inda yake mace ba su ci gaba kuma an yi ate tsaki a duk duniya mata su suka fi rikon amana da kuma tattalin arziki wanda yake zai inganta saboda suna da kima wanda take ina kyautata zatan sun fi nuna tausayi da kuma rike al'umma daidai da gaskiya da adalci to yana da muhimmanci duk wasu abubuwa da ake amfani da su na danne-danne da ake danna mata ai kokari a amfani da dama da irin wannan rana din a fito da su balo-balo a yi ma gwamnati bayani a kuma gabatar da bukatu kungiyoyin mata su gabatar da bukatu ga bukatun da muke so wajibi a sasa a tsare-tsaren gwamnati kuma kowane dan siyasa ya zo yana kiran a zabe shi menene tanadin da kai ma mata a jahaka ko meye tanadin da kai ma mata a tarayyarka wannan a duk kokare da shi a duba saboda suke da rinjayen yawan dan mutum sune suke da rinjayen ƙura'a wanda take da sune da rawar sa ake da bazar sa ake rawa sune za su iya zaben mutum ko kuma su zabe shi a cire shi daga kan kujera to saboda haka mata na da rawa su gagaruma da za su taka a demokradiya amma mafi muhimmanci shine su kokarin samun hadin kai a tsakanin su su hada kai gaba daya su zama tsintsiya madaukin madaurin su daya kuma sai kada su yi amfani da wasu rabe-rabe waɗanda za su iya kawo musu rabe-raben hadin kai ai kokari a dinke tsintsiya madaurin ki daya daidai da tsanajita da tsarin mulkin da nayi su zama mata ne na Najeriya ba mata na Arewa ko na Yarbawa ko na Inyamurai ko na Musulmai ko na Kirista ku dinke daya ku san jinsin ku daya kamannin ku daya ku nemo makan ku yanci ku gudu tare kuma ku tsira a tare
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda yake maka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Patrick tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya I'm gonna make you mine.
Bye.